Jama'a, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuna iya samun mu a Alfa Radio Kumasi, kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a, assalamu alaikum, barkanku da asubahin ranar Talata 26 ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Laren Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labarin.
Amurka ta ce ko kusa ita ba ta yaki da ƙasar Koriya ta Arewa. Yan jam'iyyar Democrat na Majalisar Wakilai sun buƙaci cikin gaggawa da a samar da makomin matasan nan da suke amfana da shirin daka. Ministan harkokin wajen ƙasar Venezuela ya sa kafa yayin fatali da sa ƙasarsa daga cikin ƙasashen da za su danna kudarsu idan suna son shigowa na Amurka.
To, labaran duniya kenan a takaice. To, bayan labaran duniya za a ji cewa jiragen yakin Najeriya sun yi lugudan wuta a dajin Sambisa.
Matsalan da ke faruwa wannan dajin, ko da an tura sojan ƙasa, in ban samu support daga sama ba, abin da za su iya su yi.
Za a ji cewa wasu Ibo sun sha yabo bayan lumana ta dawo gabas.
Na kuma ɗan uwansu wanda suka kawo mana sauki da dama, wanda suke ta ɗauko musulmi, suna koyar su a gidajen, suna kawo mana sunan kuma Allah ya taimaka musu.
Za kuma a ji fashin baki kan rigimar Amurka da Koriya ta Arewa. Kuma kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustapha Sakkwato na tafi da shirinsa na tsaka mai wuya, inda za a ji yadda wata kura ta sake tashi a Kaduna, sanadiyar wasu kalamai masu sarƙaƙiya da wasu manya suka yi, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masare, assalamu alaikum. Amurka ta ce ko kusa ita ba ta yaƙi da ƙasar Koriya ta Arewa. Wannan shine dai kalaman mai magana da yawun fadar White House Sarah Huckabee Sanders a lokacin da take magana da manema labarai jiya Litini, da ce gaskiya wannan ba shawara kwarai bace ko kadan. Duka dai wannan yana faruwa ne yan sa'o'i kadan a kusa da ginin Majalisar Dinkin Duniya, inda ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa ya bayyana haka, inda yake bada misali da kalaman shugaba Donald Trump wanda ya yi a shafinsa na Twitter, inda yake cewa gwamnatin ƙasar Koriya ta Arewa ta yanzu ba za ta daɗe kan karagar mulki ba, muddin ƙasar ta ci gaba da barazanar da take yi. Ministan ya ce yana kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ma sauran ƙasashen duniya da su saurara da kunnen basira su ji cewa Amurka ce fa ta fara ƙaddamar da yaƙi a kan ƙasar tasa. Duk da yake ƙasar ta Koriya ta Arewa ta sha ƙaddamar da yaƙi a lokutan baya, amma yanzu an shiga wani sabon babi na rikici, in ji wani malamin jami'a mai koyarwa a fannin hulɗan ƙasa da ƙasa da ke jami'ar Wellington da ke ƙasar New Zealand. Malamin ya yi wannan kalamin ne sa'in da yake tattaunawa da wannan gidan rediyon. Yan jam'iyyar Democrat na Majalisar Wakilai sun buƙaci a cikin gaggawa da a samar da makomar matasan nan da suke amfana da shirin nan na daka, wanda aka samar a zamanin mulkin shugaba Barack Obama, wanda mutane wato matasa su 800,000 dai za a tilastawa shugabannin jam'iyyar Republican da samar da ƙuduri da zai kai ga baje wannan batu nasu a zauren majalisa domin yin kura'a. Da yake wa manema labarai jawabi shugaban marasa rinjaye na jam'iyyar Democrat daga jihar Maryland, Steny Hoyer, ya ce babban burinsu na farko shine su tabbatar an samar da makoma waɗannan matasan cikin lokaci, ba wai sai an ja lokaci mai tsawo ba. Ya ce wajibi ne mu tabbatar cewa an samu makomarsu da ma iyalansu. An dai ga yadda jam'iyyar Democrat sun buga dogon an ga dai yan jam'iyyar Democrat sun buga dogon layi a zauren majalisar, suna jira su sa hannu akan takardan koken da ke neman a kai wannan batu ga jefa kura'a. Sai dai abin da bai fito fili ba shine ko yan jam'iyyar ta Democrat za su iya shawo kan sauran yan uwansu na jam'iyyar Republican su sa hannu a wannan takardan da ake neman mutane 218 su sa hannu, wanda zai haifar da muhawara. Tun farkon wannan watan ne dai shugaba Donald Trump ya buƙaci Majalisar Dokokin na Amurka da ta samar da matsaya na dindindin game da masu amfana da wannan shiri na daka. Yan majalisun daga jami'un guda biyu sun bayyana ra'ayoyinsu a fili akan samarwa waɗannan matasa makoma na dindindin a hukumance. kuma da yawan Amurkawa sun goyi bayan wannan batu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen kasar Venezuela ya sa kafa ya yi fitali da saka kasar sa cikin kasashen da za su dandana kudarsu muddin suna son shigowa na Amurka. Yace shugaba Trump yana yi kamar wani mai mulkin duniya ne a wajen taron majalisar dinkin duniya da aka kammala cikin satin ta shige. Yace wannan zauren majalisa an da aka samar da shi domin inganta zaman lafiya a dufadin duniya amma shi ya amfani da shi a matsayin wurin ruru tautar yaki. George Aresa Monstestran yayi wannan kalami ne sa'in da yake jawabi ga mahallata taron na majalisar dinkin duniya da aka kammala jiya Litini. A cikin satin ta gabata ne dai shugaba Trump ya gargadi Koriya ta Arewa cewa irin waɗannan tabo'in nata zai kai ta ga halaka. Areza dai yana magana ne akan kalaman da shugaba Trump yayi a ranar 11 ga watan Agusta da yake cewa bai ɗebe tsammanin amfani da ƙarfin soja ba akan gwamnatin Nicolas Maduro wanda take ƙara jaddada ikon ta ga ƙasa. Amurka dai ta kakaba wa shugaban kasar ta Venezuela takunkumi da ma sauran wasu da yawa daga cikin tsofi da ma shugabannin da ke kan karagar mulki a halin yanzu. An ci gaba da tafka muhawara mai zafin gaske akan yunkurin jam'iyya mai mulki a kasar Uganda na kokarin take na ko a cire adadin shekarun dan takarar shugaban kasa daga cikin dokar kasa. A cikin wannan satin ne dai ake sa ran majalisar ta saki taro da wannan magana ta da yan adawa da ke nuna kin amincewarsu da wannan batu. Wakiliyar wannan gidan rediyon da ke aiko da rahotanni daga kasar ta Uganda Halima Antumani ta ce jam'iyyar mai mulkin kasar ta ce za ta ci gaba ta yi gaban kanta ta cire wannan adadin shekaru ga dan takarar shugaban kasa. Duko da yake mutanen kasar sun fito sun gudanar da zanga-zangar lumana na kin amincewarsu da wannan yunkuri. Da ma nuna kin yaddan ƴan majalisar dokokin kasar da ta yi a satin ta gabata. Peter Owang dai shine mataimakin shugaban wato jami'ar mai mulkin kasar. Dokar kasar Uganda dai ta sa shekaru 75 ne a matsayin iyakacin shekarun dan takarar shugaban kasa. Wannan yana nufin kenan yanzu haka a shekarar 2012 shugaba Yoweri Museveni ba zai iya tsaya ba takara ba. Masu kan wannan lamirin batun shekarun sun ce wannan tamkar son kai ne idan jami'ar ta yi haka. Masu goyon bayan wannan tsarin sun ce zai zame wata hanyar da za a bi domin mika mulki cikin ruwan sanyi abinda kasar ba taba samu ba tun lokacin ta samu yancin ta a shekarar 1962. Ya adawa dai ba su da niyyar janyewa daga wannan batu.
To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zangon a babban birnin tarihiyar Najeriya Abuja, inda rundunar sojin kasar ta tabbatar da hallaka ɗumbin ƴan Boko Haram da ke ƙoƙarin sake kafa mafaka a dajin Sambisa. Hassan Mai na kaina gare ka.
Kamar yadda babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar ke cewa, dakarunsu sun hango yadda wasu daga cikin jagororin mayakan na Boko Haram ke kokarin sake tattaruwa a wuri guda a cikin dajin Sambisa. Nan da nan kuma a jiragen yakin Najeriya suka afka musu inda suka kashe da dama daga cikin su.
Tunan wannan operation ko exercise da aka yi shine ruwan wuta. Mun fahimci cewa akwai wani kokari da waɗannan ƴan ta'adda ke saboda su sake neman kafa wata sansani a cikin wannan daji na Zambeza. Mun tabbatar da cewa ba su samu nasara yin hakan ba. Wannan mataki wanda suka dauka bai tabbata ba. Mun yi wannan exercise na kwana 10, operation na kwana 10, kuma mun samu biyan bukata kware da gaske. Kuma waɗannan wurare da muke tsammanin muka gansu, mun tabbatar da cewa a lokacin da muka kare wannan exercise babu alamun su a wajen. Har dai a waɗannan kwanaki 10 mun tabbatar da cewa mun kai farmaki dare da rana.
Muhammad Inusa Barnawa, masanin yakin sama ne a Najeriya.
Saboda kaga matsalan da ke faruwa wannan dajin, ko da an tura sojan ƙasa in ban samu support daga sama ba ba abin da za su iya su yi to dole sojojin sama su hanga da jirgin su in suka ga wani wuri ta fara hari daga sama kafin ƙasa su shigo kaga akwai manyan komandojin Boko Haram da aka kashe a cikin wannan hari na sama din nan kuma ka san ba zai tsaya ga manyan komandojin ba dan har kayan su da komai za a yi destroying
kwararru irin su Dr. Hussein Hassan na bin diddigin yadda wannan yaki ke gudana
in har waɗansu daga manyan komandoji an rage musu ai shi yaki in ana yinsa in komanda ya zama babu a yanda muka san yanda ake yaki to dole ne karfin waɗannan yara ya samu raguwa a dalilin waɗannan komandojin su wanda suka iya dabarun yaki wasu daga cikin su sun zama babu
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
soja birgiman hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku
to gaida Hassan daga Abuja kuma bari mu cilla can kudu maso gabashin Najeriya inda ƴan arewa mazauna wurin ke cewa zaman lafiya ya fa dawo Alphonsus Ikuregwe gare ka
akwai alamu cewa komai ya lafa a birnin Abada ke jihar Abia kudu maso gabashin Najeriya bayan an kwashe tsawon makonni biyu ana zaman zulu sakamakon rikice-rikicen da suka barke bisa yunkurin ƴan kungiyar IPOP na neman balle yankin daga kasar Yanzu dai mazaunan birnin Aba musamman Hausawa na kira ga ƴan uwa waɗanda suka tsere zuwa gida su dawo a yayin da jami'an tsaro na ci gaba da tabbatar da bin doka da oda a birnin garin neman tabbacin dawowar zaman lafiya a birnin ne wasu Hausawa da suka kasance daga farko har ƙarshen tarzomar suka yi hamdala inda suka shaida muryar Amurka cewa
sunana Garba Talle mutum Bauchi State yago mazaunin Abia Abba Orata Onyos Market a bisa yanayin yadda dai wa'annan suka zo yanzu abubuwan mu sun yi normal kuma mun ci gaba da hulɗar kasuwancin mu bayan jami'an tsaro sun kawo mana ɗauki yau ga mai kyau wanda yanzu duk yanda zaka yi tafiya a cikin Abba baka tafiya ta taku hankali mai kyau ba in Allah da zaka samu jami'an tsaro sojoji da suka kawo mana ɗauki sun kawo mana zaman lafiya wanda mun ci gaba da harkokin mu a mazaunin mu mu Hausawa na Abia State kuma Allah da ya daɗa kare mu akan duk abin da ya faru kuma kuma ƴan uwansu wanda suka kawo mana sauki da dama wanda suke ta ɗauko musulmi suna koye su a gidajen suna kawo mana sunan kuma Allah ya taimaka mu tunda an kawo mana wannan da dama a nan
shi kuma Usman Bello ya ce
a ba yanzu alhamdulillah tsakani da Allah kale muna zuwa aiki mu hankali kun shi garo akwai garo a ba yanzu tsakani da Allah garo dai alhamdulillah don ko ina ka ji akwai ma'aikata wanda suke kulawa da mutane kuma da dukiyoyin su
to shi Rabiu Bashar fa
to yanzu dai an samu zaman lafiya gaskiya sosai
Tunana Alhaji Muhammadu Dabdu Tugga kiran da zan yi wa ga ɗan uwana mazauna nan kudanci waɗanda saboda wannan rigiman ta Biafra ya sa suka gudu suka koma gida yanzu an sami zaman lafiya daidai gurgudo yanzu ana son duk wanda ya tafi gida don Allah dan annabi ya dawo ya ci gaba da harkar sa ka nemi abin da zaka ci
kowane matakai ita rundunar ƴan sandan jihar ke ɗauka wajen lalubo zaman lafiya mai ɗorewa a birnin haka na tambaye kwamishinan rundunar ƴan sandan jihar Abia Mr. Anthony Obuizi ga kuma abin da ya ce
The governor is meeting with the stakeholders.
Mr. Obuizi ya ce, shi gwamnan jihar na ganawa da masu ruwa da tsaki. Haka mu ma ke ganawa da su. Muna shelar zaman lafiya da lumana. Muna kuma zantawa da matasa. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Umahia, Nigeria.
To gaida Alphonsus. To kamar yadda ba a rasa ji ba. Rigimar Amurka da Koriya ta Arewa ta kai mizanin da ba a taba gani ba kuma kamar tama ko kuma tana neman ta rikide ta zama rigima ce ta tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Don haka mun tuntubi wani mazaunin nan Amurka mai nazarin al'amuran yau da kullun mai suna Hassan Lawal Sallawu Jibiya wanda ya ce
Wato Malam Ibrahim wannan wata rigima ce da duniya gaba ɗaya yanzu hankalin su ya dawo kan wannan matsala tsakanin Amurka da kuma North Korea ko kuma yanzu da yake ta ma dan dawo tsakanin shi shugaban kasar Korea ta Arewa da kuma shi shugaba Donald Trump kwanan nan da an yi wato musayar kalamai marasa daɗi a kuma fagen da wato an tara mutane ne domin a yi sulhu na duniya baki ɗaya wato majalisar ɗinkin duniya to sai kasance kuma wato wani fage na mai da martani har ma su Koriya ta Arewa suna cewa ai wannan jawabi da shi shugaba Donald Trump ya yi a majalisar ɗinkin duniya ai kamar ya kaddamar da yaki ne tsakanin su saboda haka har suna ma barazanar mai da martani ba kawai da baki ba har da ma kai kamar hari wato Amurkan ma da ba da suna takamar kai hari ne ga kawayenta kawai to yanzu ma har suna barazanar kawo hari a Amurka duk da dai akasarin masu sharhi sun ce ta ainihin Koriya ta Arewa ba ta da karfin da za ta iya kawo ma Amurka hari duk da ana hashashin cewa tana da nuclear abin ne gaskiya ne ban tsoro kowa ya san shugaban North Korea cewa banda kuma yarinta akwai rashin jin magana tare da shi duk abin da aka ce mishi kada yayi wato abin da yake takama kenan yaje yayi kuma sai ya kaddama kamar yanzu har-haren gwajin nan da yayi tayi na ainihin bama bamai a cikin teku da suke kusa da wato ruwan da ya hada su da South Korea da Japan da sauran dai kasashen Asia to abu ne gaskiya wanda yana tsorata mutane sosai sosai dan ba a san yanda abin zai kaya ba.
To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi lokacin da Hassan Lawal Sallau Jibiya zai kammala wannan jawabi nasa game da rigimar koko bayaninsa game da rigimar Amurka da Koriya ta Arewa. Yanzu kan bar mu za ku da gefe Aliyu Mustafa Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba.
Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya.
Duk yake ne kokari dole in muku laifi kuma babu yadda zan yi shugabanci ban ma wani laifi ba saboda ka ba abin da zan ce sai in ce ka gaya min in nemi ka laifi ni zan yi baka hakuri in ka gaya min in nemi ka laifi zan ce ka yi hakuri amma in baka gaya min nema laifi ba ka ce za ka dauki fada da ni to ka je ka yi ka je ka tambayi Umar Yar'Adua ka tambayi Jonathan shugabannin kasa ne na yi fada da su daya kabari daya kwatsoti.
To wannan muryar gwamnatin jihar Kaduna ce wato Malam Nasiru El-Rufai a lokacin da yake jawabi a wani taron da suka yi a kwanakin baya a can Kaduna wanda wasu daga cikin wakilan mu suka halarce shi inda yake jan kunnen duk mai tunani ya yi jayayya da shi da cewa ya koyi darasi daga abin da ya faru ga su wa'ancan shugabannin na Najeriya guda biyu da suka gabata. To ko bayan wannan a wata hira da wakilin mu na Kaduna Nasiru Yakubu na Birnin Yarra ya samu mana an ji gwamnati na Kaduna yana bayyana farin cikinsa a cikin turanci da mutuwar tsohon shugaban Najeriya Umaru Musa Yar'Adua a bisa dalilin cewa shi ma riga yi shugaban a yane mai halaka shi ne.
Regarding the question about Umaru Yar'Adua, yes, I'm grateful to God because I'm alive and Umaru is dead because he wanted me killed. You know, there are plans to inject me with a combination of hepatitis and HIV if I return to Nigeria. This is what I heard. I don't know whether it is true or not true, but the fact that I am alive and he is dead, you know, I should be grateful to God.
Akan maganar Umar Musa Yar'Adua haka ne, ina godiya ga Allah Ubangiji da cewa ni ina raye amma shi ya mutu saboda ya neme halaka ni. An shirye cewa idan na dawo Nigeria za a cusa min cutar kanjamo mai kare garkuwar jikin bil'adama ta HIV a cikin jikina. Abinda na ji kenan ban sani ba, gaskiya ne ko ba gaskiya bane, amma dai duk da haka ganin cewa ina raye shi kuma yana barzahu ai dole in gode wa Allah.
To haka ne. To koya mutanen Kaduna din suke ji game da wannan kalamai da suka ji gwamnati nasu ke fada ga ɗaya daga cikin su Alhaji Musa Jika.
Muna kallon wannan a matsayin igiyar mulki ne yake damun sa domin a matsayin shi na shugaba mai hankali wanda yake jagorantar jama'a sama da miliyan 2 ya fito yana kalamai irin wannan wanda yake ko jahili wanda bai yi karatu ba zai kalmomi irin waɗanda ya yi ba. Saboda haka kaga mu anan muna kallon cewa ya kamata ne ma gwamnati ta kafa kwamiti na bincike domin a yi bincike dalilin sanadiyyar rasuwan Umaru Musa Yar'Adua.
To daman watakila za a tuna cewa muna tsakiyar sauraron muhawara akan rikicin da ke tsakanin shi gwamnati na Kaduna da wasu kusoshi na jam'iyyar tashi ta APC irin su 'yan bangarorin aƙida da na Restoration Group. Muka tsinke wannan muhawara ɗin lokacin da ministar mata ta Najeriya Hajiya Aisha Jummai Alhassan ta ɓamɓaro magana cewa Atiku Abubakar tsohon mataimakin shugaban Najeriya ne za ta mara a baya in Allah ya kai mu zaɓen shekarar 2019. Sai kwatsam ga waɗannan maganganun da shi gwamnati na Kaduna ya yi dangane da abubuwan da suka sami mutanen da ya ce suna jayayya da shi. Shi ya sa muka ce to ita ma wannan muhawarar ta mamantara ba za mu ja mata burki mu koma mu ƙarasa wancan sauran muhawarar da muke ji a kan Kaduna ɗin tsakanin mutanen nan guda biyu da kowannensu yake kirarin shi ne sakataren jam'iyyar APC wato Yahaya Baba Fatina bangaren shi gwamna Nasiru Rufai din da kuma Murtala Abubakar dake bangaren su masu jayayya da gwamna wato su yan akida da Restoration Group da sauransu dai. To dama mun ja burke ne a can baya inda muka nemi shi Malam Yahaya ya maida martani ga zargin da wasu masu adawa da gwamna suke yi ni cewa ya ji ya ɗebo bakin mutane daga wajen Kaduna ya zo hannun ta musu harkokin Kaduna din irin su Jimmy Lawal.
To kamar yanda na gaya maka dai a gwamnati tana da tsare-tsare da mukamai kala-kala. Na farko dai babu komishina daya wanda ba san jihar Kaduna bane. Babu wani wanda ya
amma Malam Yahaya ba sai mutum yana komishina ba ai in wanda suke taka rawa a cikin gwamnati ba wasu sun fi komishinoni ma taka rawa din abinda nake so shine mutanen Kaduna suna jin kai Najeriya suna ji ka bari mutane ansa da za ta gamsar da su dalilin da yasa za a dauko su ana ba su irin ayyukan da ake ba su ana gani.
Eh to na daya dai kamar yanda na daya maka mukaman gwamnati a jihar Kaduna kusan kashi 89 'yan jihar Kaduna ne. Abin da yasa nake so in gwamnati maka akwai mukamai wanda personally na gwamnati wanda gwamnati zai dauko mutane da ya ga shi za su iya taimaka mishi a wajen ayyukan shi kamar personal aid wa'anda kuma mutanen nan ya dauko kuma ya tabbatar cewa za su taimaka mishi wajen yin aikin shi kamar yadda ya kamata. Kuma duk zargen nan da su Alhaji Murtala suke ma wa'annan mutanen har yanzu in dai suna da wani hujja na zargin nan to ai ina ganin akwai hanyoyi da ya kamata su bi su tabbatar ma jama'ar jihar Kaduna ko jama'ar Najeriya cewa wa'annan mutanen suna da wani guntun kashi a tare da su. Fiye da shekara biyu suke wannan zargin kuma har yanzu sun kasa ɗaukan mataki da ya kamata ko na zuwa kotu su nuna cewa wa'annan mutanen suna da irin wannan zargin da suke mu a
To Malam Murtala fi sabila ina son kai tunani a matsayinka na dan Kaduna. Kwanan baya na ji mutanen gwamnati suna bayyana wasu daga cikin abinda suka kira nasarorin da ya samu a wannan mulkin nashi suka kawo batun TSA wato Treasury Single Account na sa kudaden gwamnati a cikin account guda na banki sun kawo magana cewa ya kawo dokoki sababbi da suka shafi sha'anin haraji da batun rajista ta kayayyakin gwamnati da sauransu da cewa an karewan 'yan makaranta daga miliyan 1 zuwa wajen miliyan 2 da sauransu a cikin shekaru biyu. A matsayinka na dan Kaduna nake so fi sabilillahi ka duba ka ga ba wani ci gaba da za ka jinjina wa ita wannan gwamnatin ta Nasiru a kansa zuwa yanzu?
To, na farko bari in dauko daga batun ciyarwa da suka ce su yi. Ciyar wannan sun ci duk wanda ke Kaduna ya san an ciyar da ɗalibai na wata hudu. Kuma wata hudu nan ka sani ba duka ƙananan hukumomi da Kaduna aka yi ba. Ƙananan hukumomi da ke cikin Kaduna wato metropolis guda hudu nan na aka yi ciyarwa na wata hudu. Amma da aka tashi zuwa wai an ce an ciyar da ɗalibai na wata takwas kuma wai an kashe biliyan 10. Kuma jihar Kano tana da ƙananan hukumomi wajen 44. Kuma ita gaba ɗayan makarantun nan ana ciyarwa. Da suka ce su a wata 10 sun ciyar da yara da biliyan 2. Sai ka tambaya wai wani irin abinci ne wai a Kaduna aka bada. Sannan kuma me yasa abin nan kowa ya sani an yi shi na wata 4 ne aka ce wai an yi wata 8. Dan kenan. Idan ka je akwai drainage wato kwalbati da suka fito suka ce za su gina wa mutane. Aka zo aka tafasa ko ta ina. Akan mutane suka fito suna murna har mu muka fito muka yi musu godiya muka ce yanzu an dauko hanyar da zai sa mutane su ce gwamnatinmu da jam'iyyarmu ta kawo. Ba kai ko ina ba aka fito aka ce wai an dakatar da wannan ayyukan. Kuma Sahara Reporter ta fito ta faɗi ma duniya ta fito da sunayen abokanan shi Gona Nasiru da iyalan gidan Gona Nasiru wanda suka yi benefitin daga biliyoyi na nerori wanda aka yi almudahanar su. Kuma har yanzu aikin nan ya ce ba zai yi ba. Kuma waɗanda aka harhaɗa ramuka ne ta ƙofar gidansu bai fa akwai wata mata anguwar Rimi da damunan nan da ta zo tsalle kira mun nan tana da cikin wata 7 kuma da ta faɗi mutuwa sai. Ga mutane da yawa suna ta faɗuwa suna karyewa. To mun ji ka ce wai ba abin da ka ce a yi ba kenan me yasa har yanzu ba kai kowa kotu ba. Yawwa. Suka yi wannan almudahanin suka haddasa mana wannan halin da ake ciki. To sannan kuma ka duba maganar ruwan Zaria. Wanda suka fito ya ce mana shi cewa yanzu nan za su magance duk wani abin da ke hana nasarar ruwan Zaria. Ya fito muna tafi muna murna aka ce za a je ai commissioner ruwa ko kowa zai samu ruwa. Ranar da ya commission ruwa washe gari har yanzu ka ji Zaria babu inda ruwa ke zuwa.
Ina zuwa Malam Murtala, dama ina son tambaya Malam Yahaya maganan nan da Murtala yake nazarin da aka yi wa iyalan shi gwamnan da ba su kwangiloli. Nake so ka mun magana da kuma batun su wannan hanyoyin ruwan da aka farfasa nan Kaduna wanda ba aka kammala ba, amma fara mun magana zargin da ya bayyana a cikin wannan kafar watsa labaran ta Sahara kwanan baya na iyalai da dangi da abokai da ƴan uwan Nasiru El-Rufai da aka ce an bayo ayyuka.
Ina ganin Malam Mustafa Alhaji Murtala bai amsa ma tambayan da kai mishi ba. Bai amsa tambayan da kai mishi ba na ci gaba da aka samu a jihar Kaduna a fannuka da yawa wanda kace ƴan jihar Kaduna sun tabbatar da haka kuma suna gani haka. Bari in dawo maganan da kai na maganan gyaran kota. Gyaran kota babu wani jami'in gwamnati da babba da aka bashi aikin gyaran kota. Wannan gyaran kusan duka kananan ƴan
siyasa. Iyalan gwamna fa.
A taimake su.
Akwai iyalan gwamna ciki.
Babu wani iyalan gwamna ko ƴan uwan gwamna da aka ba wannan abu. Wannan abubuwan an ba ƴan siyasa ne don a taimaka musu. Wanda mai girma gwamna ya fito ya bayani kuma ina kalubalanta Alhaji Murtala ya je ya duba dokar hukumar kabo na jihar Kaduna bai ce lalai sai an yi advert ba. Hukuma ne da ita take iya bayar da direct aiki kuma mutanen da aka ba aikin nan kananan ƴan siyasa ne across wanda a cikinsa har ƴaƴan a kirga da ƴan restoration group duka an ba su wannan aiki kuma ba za su karaita ba. Ayyukan nan an fara shi kamar yadda ka sani an san samu matsaloli kuma insha Allah kamar yadda na girma gwamna yace yanzu an kokari ana an yi rectifying problem na kuma Allah ya so da ba dadewa ba za a biya wanda suka yi aiki kuma za a ci gaba da aiki.
To ya maganar ruwan Zaria ne Malam Yahaya.
Aiki to barin kare aikin nan gaba daya bai kai ma 1 billion ba. Budget din kafo gaba daya kamar yanda yake a budget din Kaduna sai bai kai 1 billion ba. To ta yaya aka samu wannan figures din da Murtala suke fada? Maganar ruwan Zaria ba mu taba fitowa ba ko gwamnati Malam Nasir El-Rufai ya ce an gama gyaran ruwan Zaria gaba daya. Abinda muke commission shine matata na first stage din gyaran ruwan Zaria shi da muka dinka commission na matata kuma insha Allah kuma yanda duk wani wanda yake a jihar Kaduna ko wanda yake a Zaria da sauran kananan hukumomi da suka hada zawan suke gani ana sa manyan fayar da sauran gyaran raki da ake wanda in Allah ya so ya gaba nan ba tare da nan da lokaci kadan Allah ya so ya da za a gama wannan aiki. Lokacin da muke commissioner ba mu ce mun gama gyaran gaba daya ba. Gono Malam Nasir bai ce ya gama gyaran. Mun yi commissioner matata ne na first phase abinda muka gaya ma duniya kenan kuma abinda muka yi kenan.
To ya batun roshin gidaje kuma da yake. To madalla to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu mako gobe mu dawo mu ji shin ko gwamnan Nasiru El-Rufai ZH saki cin zabe kuwa ba tare da goyon bayan waɗannan kusoshin ƴan jam'iyyar tasu da yake jayayya da su ba. Yanzu muna godiya ga su bakin namu Nasiru Baban Fati da Murtala Abubakar da kuma wakilan namu guda biyu na Shan Kaduna Isa Lawan Ikara da shi Nasiru Yakubu Birnin Yara din. A madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington.
Ta gaishe ku yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amma fa a takeice.
Amurka ta ce ba ta yaki da kasar Koriya ta Arewa. Wannan shine kalaman mai magana da yawun fadar White House Sarah Huckabee Sanders a lokacin take magana da manema labarai jiya Litinin ta ce gaskiya wannan ba shawara kurai bace ko kadan. Kuma duka wannan dai yana faruwa ne ɗan sa'o'i kaɗan a kusa da ginin Majalisar Ɗinkin Duniya inda ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa ya bayyana haka, inda yake ba da misali da kalaman shugaba Donald Trump wanda ya a shafinsa na Twitter inda yake cewa gwamnatin ƙasar Koriya ta Arewa ta yanzu ba za ta daɗe kanka raga mulki ba muddin ƙasar ta ci gaba da barazanar take yi. ‘Yan jam’iyyar Democrat na Majalisar Wakilai sun buƙaci a cikin gaggawa da a samar da makomar matasan nan da suke amfana da shirin daka har su 800,000. Wannan dai zai tilastawa shugabannin.
To jama’a, bantari numfashinka ba Malam Ladan da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kun da hantsi mu sake shigowa. Yanzu madadin Ladan Ibrahim Aiwa da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniya mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.